sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da yammacin yau Litinin 6 ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanin labarai.
To Indo Prime Minister Britania da ya kamu da cutar coronavirus na ci gaba da zaman jinya a asibiti. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa. Sai wani rahoto da ke nuna cewar ɗaruruwan 'yan Afghanistan na barin ƙasar Iran.
Kanan labaran duniyan kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma, za a ji cewa yayin da gwamnati ta fara rabawa jama'a tallafi a Najeriya, wasu na kokawa da rashin adalci a jihar Adamawa. A jihar Nasarawa kuwa, waɗanda suka ci gajiyar tallafin sun ce zai taimaka matuƙa wajen sassauta raɗaɗin da zaman su a gida ya haifar. Sannan za a ji cewa ƙasar Ghana tana jiran sakamakon gwajin cutar COVID-19 da aka yi wa mutane 15,000. Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. Hakanan za ku ji wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari Yusuf ya fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Prime Minister Britania Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Ofishinsa sun bayyana wannan a matsayin matakin kariya, suka kuma ce har ya zuwa yanzu shi ke jagorantar lamuran gwamnati. Burtaniya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe na baya-bayan nan da annobar ta fi ƙamari, inda ko a jiya Lahadi rahotanni suka bayyana mutuwar mutane 600. Sauran sassan ƙasashen Turai kuwa sun fara samun ci gaba bayan makonni da aka shiga cikin halin ƙaƙanikayi, wanda hakan ya sa gwamnatoci saka dokokin hana zirga-zirga da zimmar daƙile yaɗuwar annobar. Italiya kuwa, wadda aka fi samun mace-mace, ta bayyana adadi mafi ƙaranci na waɗanda suka mutu, inda Spain ma ta bayyana samun raguwa na adadin masu mutuwa da kuma sabbin kamuwa da cutar. A nan Amurka, jihohin yammaci na Oregon da Washington sun ce za su aika da dubban na'urorin samar da iskar shaka zuwa jihar New York da aka fi tsananin buƙatarsu, kasancewar ita ce ta fi shafuwa sosai da annobar a ƙasar. Kasuwannin hannayen jarin ƙasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa ƙasashen Turai a yau Litinin, a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama. Hannun jarin kamfanin FTSE Burtaniya ya samu riba da kashi 2%, a inda kamfanin CAC 40 na Faransa da Jamus dukkansu suka samu riba ta kashi 3%. Labari mafi daɗi a Turai shine ɗagawar hannayen jarin nahiyar Asiya a lokacin rufe kasuwar hannayen jari a sa'o'in farko. Hannayen jarin Nikkei da S&P/ASX na Japan sun tashi da ribar kashi 4.5% fiye da ranar Juma'a, yayin da kamfanin Kospi na Koriya ta Kudu ya ɗaga sama da kashi 4%. Sai hannun jarin Hang Seng na Hong Kong da ya rufe kasuwar da kashi 2.2%, amma kasuwar Shanghai kuwa ta rufe saboda hutun ƙarshen mako. Samun raguwar masu mutuwa sanadiyar annobar COVID-19 a jihar New York, Spain da Italiya ya ƙarfafa gwiwar masu saka jari, lamarin da kuma ya nuna cewar dokar hana zirga-zirga da zama gida na ci gaba da aiki. Labari mafi daɗi da aka samu a ranar Juma'ar nan ya nuna tabbaci da ƙwarin gwiwa daga asarar da aka samu a kasuwar Wall Street, wanda gwamnatin Amurka ta bayyana ƙarin rashin aikin yi ga mutane sama da 700,000 a watan da ya gabata.
Kashin farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto kashin labaran na biyu bayan mun duba rahotonmu na farko daga jihar Adamawa a Najeriya, wanda ke cewa kimanin makonni 2 da hana zirga-zirgar mutane a Najeriya, gwamnatin kasar ta yanke baiwa mutane talafi domin rage raɗaɗin da zaman su a gida zai haifar. Mutane da dama a jihar na kokawa da yadda ake raba tallafin, inda suka ce yunwa na neman hallaka su. Wakilin muryar Amurka Adamawa Ibrahim Abdulaziz na da karin bayani.
Yayin da a wasu jihohin aka ma so samun tallafi walau na gwamnati ko kuma na 'yan siyasa, kawai yanzu a jihar Adamawa da Taraba ba ma haka lamarin yake ba, domin ko yayin da ma aka shiga kwana na shida da kullun da gwamnatocin jihohin biyu suka kafa domin yaki da bazuwar kwayar cutar coronavirus, yanzu haka jama'a na madan da na kudan su ne, kamar yadda wasu suka bayyana min a jihohin biyu.
Sunana Ahmad Isa daga Jalingo. Gaskiya an killace mu, amma wala muna cikin wani zulumi. Mun zauna a gida, ga zafi, zafi na weda, natural zafi, ga zafi na rashin kuɗi. Muna nan dai muna ta fama a gidaje mu. Kuma gwamnati sun ce mana wai akwai wani tallafin da ake bayarwa. Da zunan nake karanta wata jarida ma an ce wai an bawa Abuja da ko Abia ne an basu 20,000 a jiha na Taraba State, an ce wai mu ma mune next din da za a bawa a 20,000 ba tallafi na jiha, babu na federal. Inda in tsanani yayyewa karshen ta zai mu zo, corona bai kashe mu ba, sai yunwa zai kashe mu. A sassauta mana su da mu je mu samu abin da za a ci. To abin da muke nema ita gwamnati, tunda mun yi biyayya kuma akwai kudaden da aka ware aka ce za a bawa talaka dos so da su rage radadi na zama a gida, kudin nan a ciro su a ba mu su rage radadi.
Sunana Haya Karyan Banza Karin Wafi. Ba abin da muka samu ba gurin gwamnati, gurin tarayya, gwamnatin jiha gabaki daya, sai kuma wahalhalun da ake sa mana. Misali kamar yanzu bakanci an kulle mana kasuwa, ba bude mana kasuwa ba. Su gwamnati ba abin da suka yi, ba sai sun rufe kasuwa an yunwa kashe mu a gida. Ga zafi a jihu, ga ma wuta ne kuma gabaki daya, yanzu dauki mai a kawa babu gabaki daya.
To sai dai kuma yayin da talakawa ke kokawa, an ga jami'an hukumar kai dauki na jihar Adamawa to Alsema na fitar da hazi a rumbunan ta tana ba wasu jami'an gwamnati. To wai ko shin suwa aka baiwa waɗannan kayaki da aka fitar? Barista Sanda Joshua Wigira na ko cikin hadimin gwamnan jihar Adamawa ya min karin haske game da wannan tallafi da aka fitar.
Yau din nan an fara wannan ayyukan, kananan hukumomi sun zo sun ɗibi abinci da kayan masarufi wanda za a rabawa marasa karfi a kananan hukumomi gaba ɗaya na jihar Adamawa. Wasu kananan hukumomin da yake umurnin da shi gwamna ya bayar, kowane chairman na local government da memba na majalisa dokoki na jiha da commissioner da ya fito daga kowane karamar hukuma, su ne za su tabbatar kan cewa fa an idar da wannan sakon ma waɗanda suke basu da karfi. Ba maganan siyasa bane, magana ne a tallafawa waɗanda basu da karfi.
Manazarta dai na mako ganin akwai abun duba game da halin da talakawa ke ciki a yanzu sakamakon wannan dokar hana fita da aka kafa wasu jihohin Najeriya. Muhammad Ismail, tsohon editan jaridar Leadership a Najeriya, ya kobana abubuwan da ke faruwa a wasu jihohin da abun takaici.
Kuma daga dai jiha har yanzu ba mu ga dai abun da aka yi ba, saboda tallafa mutane, saboda jama'a suna nan cikin halin haula'i. An sa doka, sannan kuma an hana mutane fita, wasu kuma sai sun fita ne suke samu. Kamar yadda muka yi magana da wasu mutane, abin da suke gaya muna, yanzu kuma kamar ma bara suke yi, suna zuwa gidan makwabta da yan uwa, suna roƙo a ba su abincin da za su sa bakin salati. A gaskiya dama can tun kafin a yi wannan, a samu wannan balahira, jama'a suna rayuwa ne a hannu baka hannu ƙwarya, saboda kuncin rayuwa da kuma yanayin talauci da jihar da mutane. Sannan kuma a cikin wannan yanayi aka zo aka asasa wannan dokoki wanda suka hana jama'a fita su je su walwala. Kuma da yawan jama'a na Najeriya ka sani, ba sai an gaya maka ba, sai su mutane suke samu. Kuma wani abun ban mamaki shi ne, kamar da in a ce lokacin zaɓe ne ya zo, za ga yan siyasa dukansu kwatansu sun fito suna raba abinci, suna raba kuɗaɗe da shauransu. To amma abin mamaki lokacin da ya kamata a ce jama'a din sun zo, yan siyasa sun zo, an haɗa ƙarfi da ƙarfi an taimaki jama'a, sai ya kasance kuma yanzu ba haka yake ba. Abin da yake nuna mu jama'a shi ne su yan siyasan nan kullum abin da suke nema shi ne ya za a yi su amfani lokacin da suke buƙatar ku, a lokacin ne za su fito da kayan aiki su ba ku. Saboda me? Saboda suna son ƙuruwoyinku.
Ko ma da menene fatan talaka shine Allah sa ake tunawa da shi musamman a wannan hali da yake ciki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
Gaida Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Muryar Amurka kuke sauraro daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf da karshen labaran duniya.
Wani rahoton kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewar akalla 'yan kasar Afghanistan mazauna Iran 200,000 suke komawa gida a 'yan makonnin nan sakamakon annobar COVID-19 a Iran din. Rahoton ya ce Afghans mazauna Iran suna ficewa ne daga kasar da take ɗaya daga cikin kasashen duniya da annobar ta fi kamari zuwa kasarsu ta asali, wanda ita kuma ba ta yi wani tanadi na shirin yakar cutar ba. 'Yan kasar ta Afghanistan suna komawa kasar tasu ba tare da an gwada su ko suna ɗauke da cutar ba. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ce suna iya zama sanadiyar samun barkewar annobar a kasar da za ta iya fin ƙarfin asibitoci da suke da su. Jami'an Afghanistan sun ce suna fargabar Iran za ta iya tilasta fitar da 'yan Afghanistan kusan miliyan ɗaya daga kasar ta Iran. Kungiyar ƙasa da ƙasa ta 'yan gudun hijira ta ce fiye da 'yan ƙasar Afghanistan 140,000 ne suka koma gida a watan jiya saboda barkewar annobar coronavirus. Iran na da mutane sama da 58,000 da ke ɗauke da annobar ta coronavirus, inda ita kuwa Afghanistan ke da mutum 367 kacal, a cewar tsangayar binciken annobar ta coronavirus ta Jami'ar John Hopkins. Hukumomi a kudancin Iran sun ce wasu rokoki uku sun sauka a harabar ma'ajiyar man kasashen ƙetare a yau Litinin. An harba rokokin ne zuwa yankin Burjassiya da ke Basra, babban birnin da ke kudancin Iraki. Hukumomin sun ƙara da cewar sun ga na'urar harba rokoki a kusa da yankin bayan kai harin, amma dai harin bai haddasa wata ɓarna ba. A cewar kamfanin dillancin labaran AP, babu wanda kuma ya ɗauki alhakin kai harin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewar ba mutane a yankin da aka kai harin a 'yan makonnin nan tun bayan ficewar 'yan kasashen waje a yankin sanadiyar annobar coronavirus.
Yusuf Aliyu Harande ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Sabanin yadda mutane ke kokawa da rabon da ake yi a jihar Adamawa, mutane da suka ci gajiyar tallafin a jihar Nasarawa kuwa sun yi farin ciki da tallafin da gwamnati ta tarayya kuma sun ce zai taimaka musu da la'akari da cewa wasunsu sai sun fita kullun suke samun nakalaci. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Wasu da suka amfana daga tallafin da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙananan ƙarfi don inganta sana'o'insu a jihar Nasarawa sun yaba da matakin da yin alkawarin yin amfani da kuɗin don haɓaka tattalin arzikinsu. Shirin bada tallafi da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta yi ne don taimakawa marasa galihu. A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru 2 da suka gabata.
Alhaji Muhammad Sani daga Marabawa ta. Wallahi ko na samu. Ba mu tabage kansila mu ya zo ya ci gaggautin shi ba, amma general ya ce ya wushi ya ci mulki wushi zai ba kowane mai gidan 10,000 da masu marayu, kuma ya cika alkawari sanadiyan kudina ne na samu yanzu na samu karuwa.
Sunana Hajar Abdullahi Amani daga Maragwa ne, Maragwa Alhaji Saidu. Mun ji daɗi a cikin wannan amfanin wannan kuɗi. Gwamnati muna miki godiya, mun gode ma Allah. Ni idan aka bani ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda.
Sunana Fazil Sulemi Yaki daga Agargon Tasha. Wallahi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana. Mutalakawa muna fatan Allah ya sa gama lafiya.
Wasu kenan da suka amfana da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa, Imran Usman Jibrin, ya ce mutane fiye da 48,000 a hukumomi 6 na jihar ne da suka hada da Awe, Akwanga, Lafiya, Kokona, Nasarawa da Wamba ne za su ci moriyar shirin.
Wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer, wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane, wanda za a duba a cikin kowane community a ga wane ne yafi wani bukata a ga yadda za a samu talakawan cikin su a dinga taimaka musu, wanda at least ko da dan kudin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala ganin ko kudin sabulu kuma ana so naira 10,000 to amma a pronouncement na mai shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan karan yace za a biya 2 cycles wato kowane wata biyu ana bada 10,000 so za a biya 2 cycles daga January za a biya kamar na wata hudu kenan to yanzu wannan karan 20,000 muke badawa.
Shugaban karamar hukumar lafiya Ma'azu Aminu mai fata yayi bada talafin inda yace zai rage talauci a tsakanin al'umma.
Gaskiya wannan tallafi mun ji dadi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi din zaki ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali domin su habaka sana'o'in su, kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata, domin zaki ga wasu suna ganin tallafin kaman ba komai bane, amma wannan tallafin yanda muke magana da su mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai, domin akwai masu sana'a an kosai, akwai masu sana'an sakan hannu da dai ire-iren su, kuma gaskiya sun ce suna amfani da wannan kudin ta wannan hanya.
Shugaban karamar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu mai fata ke bayani kan tallafin kudi da gwamnatin tarayya ta ba masu karamin karfi a karamar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai akan wannan batu na coronavirus da ta addabi kasashen duniya, gwamnatin kasar Ghana ta ce sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane 15 bisa la'akari da mu'amalar su zai tabbatar da halin da kasar take ciki akan yaki da annobar coronavirus. Wakilin muryar Amurka a Ghana Ridwan Abbas ya hada mana wannan rahoton.
Shugaban ya bayyana cewar daga matafiya 30,000 da aka killace, 5 sun harbu da cutar kuma an ware su ana musu magani. An sallami 800 a cikin su. Sa'annan akwai wasu 121 da ake shirin sallamar su.
Efforts also at contact tracing had been ramped up over the course of the past week. Indeed, for every confirmed case of COVID-19, all the contacts have been listed, monitored, and tracked.
Zuwa ƙarshen makon jiya, an kammala duk kokari da ake na zakulun mutanen da sun kai gurda da waɗanda suka kamu da cutar. An tattara tare da rubuta dukkan hanyoyin sadarwarsu, ana lura da su a gidaje ko wurin aiki na duk mutanen nan. An gwada su a tabbatar ko sun kamu ko kuma a cikin yankuna ko unguwanni da aka tabbatar da ɓullan cutar. Haka kuma an bayar da dama ga waɗanda ke son a gwada su don zaɓin ransu yadda za a daƙile yaɗuwar cutar nan mai yaɗuwa. Yayin da muke dab da shiga lokaci mai tsarkakiya na yaƙinmu da cutar coronavirus cikin mako mai zuwa, ma'aikatar kiwon lafiya za ta amshi sakamakon mutum 15,385 daga mutum 19,276 da aka tuntuɓa ta bibiyar sadarwarsu. Sakamakon wannan jarrabawar zai nuna yadda makomar ƙasar zai kasance, ko dai matakai na gaba ne za mu ɗauka. Shugaba Akufu ya ƙara da cewa
government's policy and measures will continue to be driven by the science in this matter. The Ghana Academy of Arts and Sciences and the Center for Scientific and Industrial Research, CSIR.
Girman lamarin nan dai zai ci gaba da juyawa ko nuna irin tsari da matakan da gwamnati za ta dauka. Makarantar kimiyyar al'adun ƙasa da cibiyar cigaban masana'antu na kimiyya yanzu sun haɗa gwiwa da gwamnati a faman nan da ake. Na sadu da wakilansu a ranar Juma'a, kuma na kawo musu wata hikimar ɗorewar wannan ƙawance. Ƙasar da ni kaina mun yi murna da sa kansu a cikin wannan fafataka da ake. Yayin da muke shiga sabon mako, za a gane ko za a ƙara wa'adin haramcin fita waje da muke ciki ko a'a, da kuma yiwuwar zartar da wasu sabbin matakai. Sai dai da ikon da dokar ƙasar ta damƙa mini, ta ƙara wa'adin kulle bakin iyakokinmu na wasu ƙarin makonni biyu nan gaba. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, Lokaci ya yi kuma yanzu da zan koma gefe Yusuf ya gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Da fatar kuma ana bin dokoki na jami'an kiwon lafiya wajen gujewa kamuwa da wannan annoba ta coronavirus. Ta da fatar Allah ya kawo muna ƙarshenta, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattaunawa akan hanyoyi da gwamnatin jihar Nasarawa take dauka don tallafa ma ilimin yara marasa galihu a jihar, musamman a fannin ilimin makarantun allo. Injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar, zai ci gaba da yi mana bayani akan shirye-shirye da suke da su a ƙasa. Baya ga matsaloli da suka shafi fannin ilimi, musamman a bangaren almajiranci wanda ya zama ruwan dare, bari mu duba bangaren ilimin nan kuma na zamani. Kana nufin kenan ka ce a wannan tsari da kuka fito da shi, waɗannan makarantu na addinin musulunci koko na almajiran nan su ma za a dinga ba su ilimi tare kenan na zamani kenan?
To dama ilimin zamani a primary mu a jihar Nasarawa kyauta ne. Saboda haka duk waɗannan yaran yau mun almajiran nan suka tashi suka ce za su je makaranta a nan jihar Nasarawa, to kyauta za su yi, ba abin da za su biya. To shi dama makaranta kuma na Qur'ani da suke tafiya na almajiranci dama kusan kyauta suke yi, sai dai abin da suke dan samu su ba malama. Na san labarin da ake nunarwa cewa kowane yaro in ya je bara zai kawo naira 50 ko naira 500 ne ya ba malami. To yanzu ba sa samun 500. To irin wayannan abubuwan da suke faruwa kenan. To saboda haka yanzu muka kayyade, you know, ko da minimum wage din nan da ake biya yanzu, haka ai kaga akwai wanda ake ba su minimum wage, akwai wanda zamu iya cewa idan kana da yara 50 za a baka kuɗi misali 50,000, in kana da yara 100 za a baka kuɗi misali 100,000, misali ka gane, ba wai za faɗi cewa abin da za a bayar ba kenan. To in committee din suka dawo mana da report suka ce ga abin da za a yi, haka to hanyar da muke so mu dauka kenan, you know. To amma dole a kula da uniform na wayannan yaran da za su je makaranta, abincinsu, kuma za a zaɓi waɗanda ‘ya’yan waɗanda ba su da hali. Don za ka samu a cikin almajiran nan akwai wanda suke da halin da za su iya kula da ‘ya’yansu. To ba dalilin da za ka ɗauki nauyin mutumin da dama yana da hali da zai iya kula da ‘ya’yansu. Kaji, to kaji abin da muke ci.
Idan kana wannan magana, za a ga cewar akwai waɗanda sun kasance a wannan makarantar suke kwana, a nan suke ci, a nan suke sha, su wani tsari ake yi musu tunda ba suna zuwa makarantun boko ba ne? Za a kawo ko malaman boko da za su koyar da su a waɗannan tsangayoyi da suke kenan?
Kowane tsangaya da ka bi yanzu za ka ga akwai makarantar boko kusa da wannan wajen. Duk wani tsangaya da ka tafi za ka ga, misali ai idan suka tashi za su je bara, sukan ga yara kuma ‘yan uwansu, sa’o’insu ga su nan za su je makaranta. Ka gane, saboda haka duk inda ka zaga yanzu akwai makaranta. Ina mu lokacin muna yara muna tashi mai wajen tafiya mil 3 mil 5 mu je makaranta. To yanzu makarantun ma sun yawa, ba sai kai irin wannan tafiyan ba. Yaran da suka tashi nan a bayan gidansu akwai makaranta. To irin wannan nake nufin za a sa su. To za su je makarantar da ‘ya’yan kowa ke zuwa ne, ba wai za su tafi ne wani makaranta daban nasu na musamman na almajirai ba.
Abin nufi za a ce kenan su malamansu da suke koyar da su na karatun Muhammadiyya in gari ya waye za su tura su je makarantun boko kenan.
Kwarai da gaske.
Bari mu duba kuma wannan matsala wadda kusanci za a ce ruwan dare ce ita ma a makarantun koko a tsarin ilimi na Najeriya, wanda idan aka duba za a ga cewar da dama gwamnatoci sukan fito su yi alƙawalla a lokacin zaɓe har lo bayan suna kan gwamnati, amma kuma daga ƙarshe sai a ga cewar har su gama gwamnatin su ba sa cika waɗannan alƙawallan. Musamman bari mu ɗauki jihar Taka, jihar Nasarawa, wanda za a iya cewa akwai makarantu da dama waɗanda babu ma abin zama. Yara sukan ɗauki duwatsu ne su zauna a kansu, ko kuma babu ainihin rumfa a waɗannan makarantu. Akwai wani alƙawali da kake da shi ga al'ummar Nasarawa wanda za a iya cewa za su ga canji nan da ‘yan kwanaki kaɗan?
Canjin ma sun riga sun fara gani. Wannan magana da kai haka yake, ba jihar Nasarawa ba, kowane jiha. Idan ka duba za ka ga yawancin makarantu a jihar Nasarawa ma za ka ga wayansu makarantu sababbin gini da aka yi, amma ba a riga an yi kujerun an kai ba. Yanzu abin da muka bayar contract na gina kujeru da abin zama da muka bayar, mun ba da na wajen naira biliyan 500 da yanzu haka ake yin su, wanda da an gama kowane makaranta da ba su da irin waɗannan kujeru da sababbin gini da tsofaffin gini duk za mu tura waɗannan abubuwan. Aga na farko kenan. Kuma waɗannan kujerun nan yawancinsu kujeru ne wanda dama kuɗinsu yana nan ana ƙoƙarin yi ne ba a riga an gama ba. To saboda haka daga zuwa shine mu muka yi ƙoƙari aka ƙarasa waɗannan gine-gine za a tura. Amma ba zan ce maka zai warkar da ko ina ba. Duk da haka za ka samu waɗansu makarantu wanda har yanzu ana gyararsu. Za ka ga waɗansu makarantu da yawa da ake gyara har yanzu. Yanzu contract da muka bayar na gine-ginen makarantu da abin zama da menene da muka zo a cikin watan ɗaya ɗin nan mun kashe naira biliyan 5 da naira miliyan 600 a wannan aikin da nake gaya maka. To saboda haka ba maganan wannan ba lokacin zaɓe bane, ba muna maganan dan neman zaɓe bane, muna maganan abin da muke yi ne mu yau. Kuma wannan ba mu yi alkawarin za mu yi su ba kafin mu yi su, amma da muka zo muka ga abin da ya kamata mu yi kenan shine muke yi. Don gaskiya ɗaya ne in ya kama aikin da za ka yi kuma abin da ka yi rantsuwa kenan za ka yi, dole ka yi ko ka yi alkawarin su ko ba ka yi ba.
Tan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike mu.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa a Najeriya, da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Ilimin san martaba ga mutane kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushininku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ku wanne a maza da mata don wazan
madalla. Yanzu kuma sai wasu daga cikin dimbin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua. Yace fatan alheri VOA Hausa. A gaskiya sanarwar da shugaban Malawi yayi na rage albashinsa da na sauran manyan jami'an gwamnatinsa domin taimakawa yaki da cutar COVID-19 tare da daukar wasu ƙarin jami'an kiwon lafiya yayi daidai da fatan sauran shugabannin kasashen Afrika za su yi koyi da shi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Buhari Yahaya. Yace hakika wannan cuta ta COVID-19 ta zama ruwan dare ga duniya, don haka nake addu'ar kawo mana karshen wannan annoba a duniya baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Mansur Baba Wuro na Fada. Yace komai yayi zafi maganinsa sai Allah. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da ka kawo mana karshen cutar coronavirus a duniya baki daya. Sai sako daga Isuhun Dila Faki. Yace salam muryar Amurka. Muna roƙon Allah ya yi mana maganin wannan cuta ta coronavirus da ta addabi duniya. Waɗanda suka kamu da ita, Allah ya ba su lafiya. Amin.
Kafin mu yi sallama da ku, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
To Indo Prime Minister Britannia Boris Johnson da ya kamu da cutar coronavirus a makon da ya gabata na ci gaba da zaman jinya a asibiti bayan da aka kwantar da shi domin ci gaba da gwaje-gwaje da samun kulawa sanadiyar fama da zazzabi mai zafi da yake yi. Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya sun fara murmurewa har ya zuwa kasashen Turai a yau Litinin, a yayin da ake sa ran annobar coronavirus ta fara dama-dama da kuma baya-baya. Wani rahoton kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewar akalla 'yan Afghanistan mazauna kasar Iran 200,000 suke komawa gida a 'yan makonnin nan sakamakon annobar COVID-19 a Iran ɗin.
To duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirinmu na rana a yau. Sai kuma zuwa anjima mu dawo da shirin dare in Allah ya yarda. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare su, musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labarai. Sai Julie Lazarus Gresham.